sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raduwa, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, da fatan an yi lafiya. Yau ran Litinin 24 ga watan Mayu shekarar 2021. Sarki Hashim Gumi ne tare da Muka Almasi Garba da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke fata cin ga muku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa an gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da lamarin tsaro a jihar Niger, Nigeria. A kuma za a ji cewa wasu 'yan bindiga sun kashe mutane 16 a wasu garuruwa a jihar Filato. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman kan halin rashin tsaro da Najeriya ke fama da shi. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku. Amma da farko sai an fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kwamitin aiki da cikawa na COVID-19 na Sudan ta Kudu zai mayar da durin alluran rigakafi na AstraZeneca 72,000 ga hukumar COVAX mai rarraba rigakafin a duniya don a yi amfani da su a wasu kasashen kafin su yi kwantai a Sudan ta Kudu din. Sudan ta Kudu ta karbi duri 132,000 daga wurin hukumar COVAX a ƙarshen watan Maris. Ma'aikatar lafiyar Sudan ta Kudu ta yanke shawarar mayar da wannan adadi na zubin rigakafin ne bayan tattaunawa da hukumar lafiya ta duniya, a cewar karamin sakataren ma'aikatar lafiyar Sudan ta Kudu Dr. Mayan Machuad. Kasar Habasha ta zargi Amurka da yin katsalandan a harkokin cikin gidanta bayan da Amurkar ta kakaba takunkumin visa ga wasu jami'an gwamnatin Habashar da Amurka ke zargi da rurruta tashin hankali a yankin Tigray. Muddin irin wannan shishigi a harkar cikin gidanmu da kuma zagon ƙasa ga hulɗar bai ɗaya ta tsakaninmu da ta kai ƙarni guda ana yi ya ci gaba, to zai kasance tilas ga gwamnatin tarayya ta Jamhuriyar Demokaradiyyar Habasha ta sake nazarin hulɗar ta da Amurka, wanda tasirin hakan ma zai zarce batun hulɗar bai ɗaya ɗin, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Habasha a wata takardar bayani a yau ɗinnan Litini. Amurka ta sanar cewa ta kakaba takunkumin visa jiya Lahadi ga wasu jami'an gwamnatin Habasha da Eritrea da ta ce a tabakinta ba su dau matakin kwarai na kawo ƙarshen tashin hankali a yankin Tigray ba. 'Yan sanda a birnin London sun ce 'yar gwagwarmaya a kungiyar fafutukar 'yancin baƙaƙe ta Black Lives Matter Sasha Johnson na cikin wani mawuyacin yanayi bayan da aka harbe ta a kudancin London da asubashin jiya Lahadi. Rundunar 'yan sandan birnin ta ce an kira 'yan sanda zuwa unguwar Pitcham ta kudancin London da misalin karfe 3 na asubashin jiya Lahadi bayan da aka yi harbe-harben bindiga. Sun tarar da wata mace wadda daga baya aka tabbatar Johnson ce da raunukan bindiga a kanta. Wata kawar Johnson ta Kuddaku mai suna Iman Aitan ta gaya BBC cewa Johnson ta halarci wata haduwa ce a unguwar lokacin da aka yi harbe-harbe daga wata mota mai wucewa. Kawar ta Johnson ta ce ta yi imanin cewa 'yan wata kungiyar banga ne suka yi harbe-harben saboda suna tsammanin wata kungiyar banga ta daban kishiyar tasu ce a wurin, ba wai an auna Johnson ba ne musamman. Amurka da gwamnatocin kasashen Turai sun zargi kasar Belarus jiya Lahadi da aikata ta'addanci a matsayinta na ƙasa bayan da ta tilasta wani jirgin saman fasinja samfurin jet mai lambar tafiya FR4778 ya yi saukar gaggawa a birnin Minsk bayan wata barazanar harin bam, sannan ta damƙe wani ɗan adawa mai shafin rubutu a yanar gizo wanda kan soki shugaba mai mulkin kama karya Alexander Lukashenko. Sun yi kira ga gwamnatin Lukashenko da ta gaggauta sakin Roman Pratasevic ɗan shekaru 26 mai shafin rubutu a yanar gizon wanda ke gudun hijira a Poland. Taiwan ta yi Allah wadai da abinda ta kira halin ko oho da hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi da 'yancin mutanen Taiwan na samun kulawa da lafiya, a cewar kafar labarai ta Reuters. Kwamitin amintattu na WHO wato babban zauren WHO ɗin ya fara taronsa na shekara-shekara a Geneva, to amma ba a gayyaci Taiwan ba saboda a cewar Taiwan ɗin hukumar lafiya ta duniya WHO ta bayar da kai bori ya hau bayan matsin lamba daga China. China na ikirarin mallakar Taiwan duk wada kasancewar gwamnatin da aka zaba a demokradiyyanci a kasar. Taiwan dai bata amince cewa China na da hurumin iko kan yaucinta ba. A ƙarshe yar karamar tsibirin kasar nan ta Samoa dake yankin Pacific ta tsunduma cikin rigimar kundin tsarin mulki a yau din nan Litini. Bayan da Prime Minister Tilefa Lela Mulilegwa ya ki sauka duk wada faduwa a zaben majalisar dokokin kasa da jam'iyyar su tai a watan jiya. Jam'iyyar su Prime Minister Tilefa ta sha kai koda yake da kyar a hannun jam'iyyar ƴan adawa mai samun jagorancin Fioma na Omi Mataafa. Fioma ta je majalisar yau Litini don kafa sabuwar gwamnati, to amma sai aka hana ta da magoya bayan ta shiga ginin majalisar. A ƙarshen makon jiya ne dai kotun kolin kasar ta bada umarnin bude majalisar a yau Litini don Fioma ta yi zama, to amma sai shugaban kasar Timolilifanu Sulaubi ya soke zaman.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Za mu fara ne daga Najeriya, inda dubban masu nan gazanga suka share sa'o'i suka rufe babbar hanyar mota da ta tashi daga jihar Kaduna zuwa Abuja a daidai sabon wuce da ke yankin karamar hukumar Tafa a jihar Niger Najeriya. Wakilin Mustafa Nasiru Batsari na dauke da wannan rahoton.
Dubban masu zanga-zanga ne suka share awoyi suna rufe da babbar hanyar motar da ta hada Kaduna zuwa Abuja fadar gwamnatin Najeriya. A daidai sabon wuce da ke yankin karamar hukumar Tafa ta jihar Niger Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewa zanga-zangar da ta rikide zuwa Tarzoma an shirya ta ne domin nuna takaici akan yadda ƴan bindiga ke ci gaba da yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa a yankin. Daya daga cikin masu zanga-zangar ya ce suna buƙatar a sako masu sama da mutane 50 da aka sace masu a jiya Lahadi.
Nigeria gaba daya tana jin ako ba security, so yanzu abu da muke so yanzu nan mutane mun da aka kwashe muna so gwamnati a dokumenta ki akai a dawo mana da su, ba ma biyan koko ba san da zai a dawo mana da yaran mu. Ka gane ko yaran da ka dauka akwai yaran shekara 8 a wurin shekara 13 muna baci ne suka zo karfe 12 na dare suka shigo cikin hanyar goro. Ka gane ko ana zuwa tashi mutane ne kana jin ako suna zuwa da bindigogi AK-47 wanda indan ka muryan budiga din zaka cincewa wannan bane banga bane.
To gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana sani da wannan zanga-zanga kuma tana daukar matakai domin shawo kan lamarin.
Yana ya danganci wadansu ne suke kokarin su zanga-zanga domin jiya an sace mutane daga wannan wuri, kuma mutane suna ganin cewa ya kamata a dauki matakan da ya kamata a dauka domin a dawo da mutanen nan. Kamar da ka sani wannan hanya Abuja zuwa Suleja har Tafa, saboda haka wannan abu yana faruwa lokaci-lokaci, amma ina tabbatar maka da cewa mun magana da commissioner na police da kuma sauran jami'an tsaro suna daukan duk matakan da ya kamata su dauka domin a tabbata cewa an kawo karshen wannan ta'addan.
Inji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane. Bayanai da ya sun nuna cewa har an kai ga kona wani karamin ofishin yan sanda a yankin, amma sakataren gwamnatin jihar Niger ya ce gwamnati ba za ta amince da masu daukar doka a hannu ba.
Ai duk wanda ya dauki doka a karan kansa ya yi wannan abin cikin kuskure ba za a bar shi da haka ba.
Har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai rundunar yan sandan jihar Niger ba ta ce komai ba, kuma kokarin samun kakakin yan sandan jihar Niger Wasiu Abiodun ya ci tura. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari. To daga jihar Niger sai jihar Plateau Najeriya, inda wasu ƴan bindiga suka halaka mutane kimanin 16 a wasu al'ummomi biyu, kamar yadda za ku ji ƙarin bayani daga wakilin mu Zainab Babaji.
Kimanin mutane 16 ne ƴan bindiga suka halaka a ƙananan hukumomi biyu na jihar Plateau a daren Lahadi. Bayanai na nuni da cewa mutane takwas ne ƴan bindigan suka hallaka a yankin Dong dake karamar hukumar Jos ta Arewa, yayin da wasu mutane takwas kuma aka hallaka su a ƙauyen Kwi dake karamar hukumar Yom. A cewar barista Solomon Daliop, ƴan bindigar wanda suke zato Fulani ne sun farma mutanen ne yayin da suke bacci.
Aka rasa kimanin mutane 16 a jiya kenan. An rasa takwas a Ratun Kwi, an rasa takwas a nan Dong. A yanzu da muna magana ma an kira an gaya mu akwai gawaki ma guda 5 yanzu a kasa, wanda mutanen da sun zo janaiza mutane 8 a nan Dong an saki kishi mutane 5 a hanya.
Wani yanayi mutanen suke ciki?
To gaskiya mutane suna ciki da tsoro, yanzu mutane suna ciki da bacin rai.
To kana ga yaya za a samu mafita?
Fulani sun grafting a lot of places, wato sun karba wurare, jama'an nan kuma suna nan suna sa zuciya da cewa gwamnati za ta zo ta tallafa musu, a gaya Fulani su bar wayannan wurare din don jama'a su koma. But abun ya gagara, jama'an nan wayannan wurare wanda suna su wanda sun yi rai suna nan suna ce a mayar musu da wurare su, a mayar musu da gonakin su, in an yi wannan za a samu zaman lafiya.
Shi ma shugaban kungiyar Fulani ta Miyetti Allah Cattle Breeders a jihar Plateau, Alhaji Nura Muhammad, yace su ma an kashe musu yara makiyaya da dabbobinsu.
Zainab, record yana nan da yawa a gurare daban-daban da suka dinga kashe mana yara daya biyu. Wannan abubuwan ba za su taimaka mana ba. Wayannan madarolin da suke barwa duka muna baiwa jami'an tsaro rahotanni da gwamnati cewa an mana kaza. Mafitan kenan a zo a haɗu da gwamnati da jami'an tsaro da mu da su, a zo a zauna a faɗa wa gaskiya, a kalli don kowa a gaya wa juna gaskiya, sannan a ɗauki matakai wayanda za a zauna lafiya. Wanda ya yi ba daidai ba a mai ba daidai ba, wanda ya daidai a saka mai da alheri.
Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau, Mr. Dan Manja, ya ce gwamnati ta ɗauki matakan gaggawa na taƙaita wanzuwar rikicin.
Babban abin da aka yi shi ne an riga an ɗau mataki, an sa jami'an tsaro sun je sun tsayar da wannan tarzoma. Kwai da nake magana yanzu kura ta lafa. Babban kira kullum shine mu kai zuciya nesa. Babban kira su kiyaye gonakin manoma, manoma su kiyaye dabbobin makiyaya. Mu taru mu gina jihar Plateau. Rigima ta riga ta ishe mu haka. Mu yarda da juna domin haka Allah ya so mu zauna tare.
A bangaren jami'an tsaro kuwa, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Plateau ASP Gabriel Uba, a wani sako da ya aike min ya tabbatar da mutuwar mutane 7 ne a yankin na Dong, inda ya ce ba su kama waɗanda suka aikata kisan ba, sai dai suna kan bincike, sun kuma ƙara matakan tsaro a wurin da lamarin ya auku. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji. To yanzu kuma lokaci ne da sani sha'an balanfashi zai shigo da rahoton na musamman.
A Najeriya, matsalar tsaro ta kai intaha. Birane da ƙauyuka suna kokawa kai lamarin fata kai ga ana tsoron yin tafiye-tafiye daga wannan gari zuwa wancan, sabili da ana kai hari ne ba dare ba rana. A da, matsalar tsaro an ɗora ta ne akan Boko Haram. Daga bisani sai ga Fulani ƴan bindiga sun bijiro da sallan satar mutane don karɓar kuɗin fansa. Wannan lamari ya janyo wa Fulani ƙyama da tsangwama a kudu da kuma yammacin Najeriya, inda yanzu ƴan sarakanauke suke kashe Fulani tare da dabbobinsu. Gabanin gwamnonin jihohin kudancin Najeriya sun cimma wani matsaya na haramtawa Fulani yin kiwo da mashekari domin barazanar da suke yi ga tattalin arzikin yankin. Wannan lamari gami da siyasar duniya ya sanya kasko ya tsage, lamarin da ya tada tsohon tsini ga yankunan kudu da kuma na yammacin Najeriya, waɗanda ke hankoran Najeriya ta rabu Biafra ta je ga kabilar Igbo, ƙasar Oduduwa kuma ta je ga Yaroba, alabashi abin da ya rage na arewa su ci gaba da zama Najeriya. Wannan shi ya kai ga taron da gwamnoni 17 na jihohin kudancin Najeriya suka yi a jihar Delta, inda suka tsaya da shawarar sayo dabbobi daga waje don yin kiwo na zamani da zai maye gurbin na Fulani. Kana suka buƙaci a ba su izinin kafa rundunar 'yan sanda na jiha a sake tsarin fasalin gudanar da mulki na tarayya da rabon dukiyar ƙasa ta yadda zai amfani gwamnonin kudancin. Kana kuma a gaggauta kiran taro na ƙasa don tattauna matsalolin da suke addaban Najeriya. Mako guda da wancan taro na Delta, sai ga shi gwamnonin PDP suka bayyana goyon bayan ga abinda takwarorinsu na kudancin Najeriya suka cimma. na yi ta kokarin samun karin bayani daga gononin PDP amma hakata bata cimma ruwa ba. To a bayan nazarin muradin da wancan gononi na kudancin Najeriya suka gabatar, tambayoyi da dama sun bijiro. Ɗauki misali batun Fulani. Shin waye Bafulani ne? Ya rayuwarsa take? Matsayin ƴancin su? Profesa Abdullahi Uba Adamu masanin tarihi da al'adu ne ya yi mana bayani.
Fulani kamar kowace kabila mutane ne wanda suke yawo daga wuri zuwa wuri saboda neman rayuwarsu. Ba su kadai bane, a ko'ina akwai waɗannan mutanen wanda suke ba su da wani muhalli takamaimai inda a ce a nan suke zaune suke rayuwarsu. Suna bin shanunsu ko kuma suna bin dabbobinsu daga wani bangare zuwa wani bangare. Haka Allah ya halicce su kuma haka suke. To sai ai zaman an samu ƙasa yanzu inda za a ce wannan ita ce Najeriya ko wannan ita ce Niger ko wannan ita ce Cameroon ko ita ce Chad. To wannan sai kawo matsala tsakanin su wannan masu yawo suna kiwo da dabbobinsu da kuma mutanen da suke a zaune. To babban abin da za a yi kokari a fahimta shi ne menene haƙƙin mutumin da yake yau ga kasa yana cikin harabar wata ƙasa a matsayin ɗan ƙasa yake. Yana da ƴancin da zai je kowane bangare na ƙasar ya zauna ko ku ba shi da wannan ƴancin. Constitution ɗin Najeriya ya bada wannan damar cewa za ka iya zuwa duk inda ka ga dama ka zauna ka kafa rayuwarka. Ko ba ce wai dole in ka je gurin ka zauna ba, a'a sai dai ka zauna kai muhalli kan gida. A'a kana dai da ƴancin a matsayinka na ɗan ƙasa ka zauna duk inda ka ga dama. Saboda haka wannan matsaloli da ake fuskanta tsakanin makiyaya da mutanen da suke yawace-yawace maganin rayuwarsu na kamar na Fulani ya samu asali ne daga rashin fahimta da kuma rashin yarjejeniya tsakanin su Fulanin makiyayan da kuma gwamnatin tarayya. Makiyayan idan aka zauna aka fahimci juna sai a ga yaya za a yi a haɗu da mutanen da suke rayuwarsu ta dogara ne akan yawace-yawacen da kuma su mazauna wanda za su zauna a wuri daya wanda suke za a kira kamar ƴan ƙasa, ya za a samu maslaha in ba an zauna ba an fahimci wannan ba? To haka za a samun irin wannan rigingima.
Shi kuma Farfesa Awal Abdulsalam ya taɓo batun alfanun Fulani ne ga duk inda suka sauka don yin kiwo da mashekari.
A wannan tafiyan da suke yi suna cin arzikin inda za su suma ana cin arzikinsu. Saboda za a iya cewa a yankin yammacin Afirka Fulani suke samar da nama da madara. Su kuma suna bin wannan yanayi ne inda ake da ruwa su je su ci abinci sannan su shekare su da wasu kuma su zauna. Gaskiya ne cikin kowace al'umma ana samun bata gari, to amma abubuwan da ke faruwa musamman kwanan nan na kyara da tsana abin zai ba mutum mamaki. Duk ƙasa ko yanki da ya ce yau ban san ba ku shi ko da cigaba da abada, saboda baƙo shi fi kawo cigaba.
Duk wannan yana faruwa ne sabili da taɓarɓarewar tsaro. A da Najeriya ana zaune lami lafiya babu wani matsala. Shin ya akai aka haihu a rageya yanzu? Alayi Yusuf masani ne na harkoki na yau da kullum. Cewa ya
magana security da ke magana lokacin da Mamudu Tukur ya zo yana institute administration yana ta seminar yadda za a gyara local government yadda aka kashe NA, shi ya bada recommendation cewa a kwace prison a kwace ɗan sanda daga NA. Duk waɗannan abubuwan su ne suka kawo ginshiƙin halin da muke ciki
na rashin tsaro.
Rashin tsaro da duk taɓarɓarewa mu abubuwa.
Masababin hana Fulani yin kiwo da mashekari al'amari ne da ya jibanci tattalin arziki. To amma yaya dattawan arewa suke auna wannan lamari? Alhaji Tijjani Zangon Daura ya kawo hujjoji.
Yanzu misali an koro Fulani daga ƙasar Yarba, an koro daga ƙasar Inyamurai, an ce wajen da kasuwanci filaye su yi aiki noma ko shanu ko kiwo kasuwanci ne. Shagunan Yarba da Inyamurai suke Kano da Kaduna da Katsina da Sokoto da Maiduguri su ba kasuwanci bane wannan? Kuma a gaya min mutumin da zai je iya sayan fili a ƙasar Inyamurai ko Yarba a gina gida. Amma inda da suka je misali sun gina gidaje sun yi kantina sun yi shaguna zaman su na kasuwanci.
Game da kafa ƴan sanda na jiha, tsohon babban sufeto janar ɗin ƴan sandan Najeriya Alhaji Suleiman Abba cewa
na farko dai ba dai shi bane a tattauna duk abin da ya shafi cigaban ƙasa musamman ma kuma wanda ya shafi harkar tsaro, tunda dai su ƴan sanda su ne da na farko a harkar tsaro. Su kuma gwamnoni na kudu wanda su suka tada wannan magana, su a ganin su tunda dai su ke da cikakken iko, to ya kamata a ce suna gida aikin ɗan sanda ma tunda shi ne jigo wajen harkar tsaro na jihar. Amma ita Najeriya fa ƙasa ce wacce ta haɗa jihohi guda 36 da kuma Abuja. Kowannen suna da rundunar yan sanda wanda akwai commissioner yan sanda kuma dukkan su suna karkashin sarkin general kamar yadda tsarin mulkin kasa ya bada. Ya kamata a tattauna kafin a ce za a yi. Tattaunawar kuma ita ce ta yaya waɗanda suke fama a yanzu haka ba su iya biyan albashin ma'aikatan su za su yi idan an ba su aikin dan sanda. Ta yaya gwamnonin ma za su tabbatar da cewa ba za su karya wannan aikin dan sanda kamar yadda suka karya a kananan hukumomi ba. Kowa ya sani da cewa kananan hukumomi suke da mulki na harkar tsaro. Local government chairman yana hada kai da DPO, yana hada kai da sarakuna suke ba da tsaro a kananan hukumomi. Waye ya karya su? Kowa ya sani gwamnoni ne. Gwamnoni ne suka sha gaba a cikin harkar kudaden su. Suka sa yau local government chairman bai da karfin da zai cike maka wato. Idan ba su iya yi a local government ba, ta yaya za su iya yi a jiha? Idan ba su iya biyan albashi ba, da aikin dan sanda a gaskiya abu ne mai bakar bukatar kuɗi. Kuma kowa ya sani a jihohin nan akwai waɗanda ba su iya biyan ma'aikatan sallana su kula da harkar tsaro. Misali gwamnan Ondo ya taɓa faɗa lokacin da ake maganar sun fito da Amatuku, ya faɗa cewa ba wani dalili ba ne illa suna son su mulki harkar tsaro. Fawa ce suke so kurum, ba wai son ci gaban ƙasa ba ne, dan dai da gaske suke yi. To kamar yadda suke yi da haɗa kai da gwamnatin tarayya, tallafawa 'yan sanda a samu tsaro, shi ne ba alheri.
Batun sake tsarin gudanar da mulki na tarayya, ministan shari'a na tarayyar Najeriya Malami ya bayyana cewa ai komai zayyane yake a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya kuma da shi ake aiki har yanzu.
Because they cannot deny, for example, the local government to operate optimally. They cannot deny the autonomy of the chartered legislature and state judiciary.
Yace ya kamata yayi gwamnonin su koma su gyara tsarin a jihohinsu domin babu yadda za a yi su hana shugabannin ƙananan hukumomin mulki gudanar da ayyukansu, su hana ɓangaren majalisa da ɓangaren shari'a cin gashin kansu, alhali ko yana kunshe ne a cikin tsarin mulkin Najeriya. A game da batun ɓallewar ƙasa don cin gashin kai, masanin siyasar duniya Dr. Awal Abdullahi Ali, shin Dr. a iya samun rabuwar ƙasa cikin sauki salon alim?
Tarihin duniya ya nuna cewa ba a taɓa yunkurin raba ƙasa a zauna lafiya ba. To duk wani wanda ya tunani yana sanya balle, ina tabbatar maka ita gwamnatin tsakiya ba za ta taɓa bari ta zauna ta balle ta basu su balle ba. Zan baka misali, lokacin da ƙasar Germany ta tarihu biyu, kafin a yi wannan an ɗauki sama da shekara goma ana yaƙi. An yi haka a Sudan, sama da shekara goma yaƙe-yaƙe aka yi ta yi. Aka zo suka rabu, da yanzu da suka rabu Southern Sudan suna nan suna yakan junansu da junansu yanzu haka. Ka san Cameroon akwai bangaren Turanci, akwai kan bangaren Faransanci, su ɗan Turanci suna so su bangare, amma ana nan ana yaki.
Sani Shaib Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Shaib Malumfashi, yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Tsohon ɗan wasan matasan Najeriya yan ƙasa da shekaru 23 Ebezito Obonna ya ce ya tsallake rijiya da baya, inda ya sa tsira da ransa bayan wata roka da aka harba daga Gaza ta daki gidansa da ke birnin Ashdod na ƙasar Isra'ila. Obonna, mai shekaru 38 haihuwa, da ya taɓa lashe gasar kofin Isra'ila da ƙungiyar Hapoel Tel Aviv a shekarun 2006 da 2007, yana cikin gidan nasa ne tare da matarsa da 'ya'yansa biyu mata. Sadda rokar ta da ke ginin gidansu kai tsaye, iyalin nasa dai ba su taɓa ba, amma shi Obonna ya sami rauni sakamakon fashewar rokar har aka kai shi a asibiti. Wannan kuwa wani sashe ne na hare-haren da aka kwashe tsawon kwanaki 11 ana kai wa juna tsakanin Isra'ila da Gaza. Duk da yake dai Obonna bai sami nasarar shiga babbar ƙungiyar Najeriya ta Super Eagles ba, to amma yana cikin tawagar 'yan wasan Najeriya 'yan ƙasa da shekaru 23 da suka fafata wasannin neman gurbin shiga gasar wasannin Olympics na shekara ta 2008 a kasar Beijing, amma kuma suka kasa samun tikitin shiga gasar. To sai dai bayan da taurarinsa ya haska sosai a ƙungiyoyin da ya zama a Najeriya da suka hada da Enugu Rangers da Niger Dog da kuma Sharks, dan wasan ya sami komawa takali da kasar ta Isra'ila a shekara ta 2003. Manyan ƙungiyoyin da ke fafata gasar Premier ta Ingila uku na nan suna zaurcin sayan ɗan wasan Super Eagles ta Najeriya Samuel Chikwueze a kasuwar cefanen 'yan wasa ta bazara da za a buɗe nan ba da jimawa ba. Ƙungiyoyin kuwa su ne Manchester United da Liverpool da kuma Chelsea. a inda rahotanni suka bayyana cewa Chikwueze da ya taba lashe kofin duniya da matasan ƴan wasan Najeriya ƴan kasa da shekaru 17 a shekarar ta 2015 na buƙatar sauya shekara daga kungiyar sa ta Villarreal ta kasar Spain kuma tuni da ya so mu tattaunawa da wasu kungiyoyin na Ingila dan wasan gaba na kungiyar Real Madrid ta kasar Spain Eden Hazard yana duba yuwar sake komawa tsohuwar kungiyar sa ta Chelsea bayan da ya kasa shanawa tun komawar sa a Madrid tauraron Hazard da haska ba kamar yadda aka yi tsammani a Madrid din da ya koma a shekara ta 2019 sakamakon raunukan da ya ta fama da su waɗanda kuma suka takaita wasannin da ya buga wa kungiyar zuwa 10 kacala wannan kakar wasannin dan wasan mai shekaru 30 ya taka rawar gani a zaman shekaru 7 da ya yi a Chelsea inda ya lashe gasar Premier biyu da kofin zakarun Turai da na FA da kuma na gasar Europa kafin daga bisani ya yanke shawarar barin kungiyar zuwa Madrid yunkurin Hazard na komawa tsohuwar kungiyar tashi na zuwa ne ƴan makonni bayan da aka tilasta masa neman afuwa sakamakon bata rayukan magoya bayan kungiyar ta Madrid da yayi ta hanyar dariya da raha da wasu ƴan wasan Chelsea jim kadan bayan da Chelsea din ta fitar da Madrid daga gasar zakarun Turai a wani labarin kuma shahararren dan wasan kungiyar Manchester City da ta lashe gasar Premier ta Ingila ta bana Sergio Aguero yana kan hanyar sa ta komawa Barcelona ta kasar Spain a sabuwar kakar wasanni mai zuwa Aguero mai shekaru 32 zai bar Etihad ne a yayin da kontragin sa ya kare a wannan bazara bayan da ya kafa tarihin zurawa kungiyar kwallaye 260 a cikin wasanni 389 Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja Nigeria
gai da na sanin na da wannan muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice
kwamitin aiki da cikawa na COVID-19 na Sudan ta Kudu zai mayar da durin alluran rigakafi na AstraZeneca 72,000 ga hukumar COVAX mai rarraba rigakafin a duniya dan ayi amfani da su a wasu kasashen kafin su kwantai a Sudan ta Kudu din Sudan ta Kudu ta karbi duri 132,000 daga wurin hukumar COVAX a ƙarshen watan Maris. Kasar Habasha ta zargi Amurka da yin katsalandan a harkokin cikin gidanta bayan da Amurka ta kakaba takunkumin visa ga wasu jami'an gwamnatin Habashar da Amurka ke zargi da rurruta tashin hankali a yankin Tigray. Muddin irin wannan shishigi a harkar cikin gidanmu da kuma zagon ƙasa ga hulɗar bai daya ta tsakaninmu da ta kai ƙarni guda ana yi ya ci gaba to zai kasance tilas ga gwamnatin tarayya ta jamhuriyar demokradiyyar Habasha ta saki nazarin hulɗar ta da Amurka wanda tasirin hakan ma zai zarce batun hulɗar bai daya din a cewar ma'aikatar harkokin wajen Habasha a wata takardar bayani a yau din nan Litini ƴan sanda a birnin London sun ce ƴar gwagwarmaya a kungiyar fafutukar ƴancin baƙaƙe ta Black Lives Matter Sasha Johnson na cikin wani mawuyacin yanayi bayan da aka harbe ta a kudancin London da asubashin jiya Lahadi rundunar ƴan sandan birnin ta ce an kira ƴan sanda zuwa unguwar Peckham ta kudancin London da misalin ƙarfe 3 na asubashin jiya Lahadi bayan da aka yi harbe-harben bindiga sun tarar da wata mace wadda daga baya aka tabbatar Johnson ce da raunukan bindiga a kanta wata kawar Johnson ta Kuddukut mai suna Iman Aitan ta gaya wa BBC cewa Johnson ta halarci wata haduwa ce a unguwar lokacin da aka yi harbe-harbe daga wata mota mai wucewa kawar ta Johnson ta ce ta yi imanin cewa ƴan wata kungiyar banga ne suka yi harbe-harben saboda suna tsammanin wata kungiyar banga ta daban kishiyar ta su ce a wurin ba wai an auna Johnson bane musamman
to masu sauraro baki da abin da ya samu kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya ci mu za ku ji su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim ka Alma Sigarba ne ta na gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wanda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Sarfi Hashim Gumel ne daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum